Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Daral FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana, haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masaro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello ɗan mai sauraro ce daga birnin Washington DC, tare da Safina ta tare da Sodange. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu, albarkacin wannan watan na Ramadana, za ku ji muhimmancin zaman lafiya a cikin al'umma. Daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a barkanmu da wuni, da fatan an sha ruwa lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Juma'a cewa taron kolin nan da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda shi Trump ɗin ya soke, za ta yiwu a gudanar da shi kamar yadda aka tsara tun asali. Jim kaɗan kafin ya bar fadarsa ta White House don halartar bikin saukar karatun kuratun soja a kwalejin horon sojan ruwa ta Amurka, Trump ya ce za a jira a gani tukunna. Har ma ya ƙara da cewa za ta yiwu ma a iya yin taron ran 12 ga watan Yuni kamar yadda aka shirya tun farko. Shugaban na Amurka ya ce su da jami'an Koriya ta Arewa suna ci gaba da tattaunawa dangane da ƙoƙarin farfaɗo da maganar taron, tunda kamar yadda ya ce suna so a yi taron, mu ma muna so a yi, za mu ga abin da zai faru. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya soki lamirin hukuncin da masu bincike na ƙasa da ƙasa suka yanke dangane da binciken da suka gudanar akan faɗowar jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia mai lamba MH17, inda suka cimma matsayar cewa rundunar sojan Rasha ce ta samar da makami mai linzamin da aka yi amfani da shi wajen kakkaɓo jirgin zuwa ƙasa, har ya hallaka dukkan mutane 298 da ke cikinsa. A lokacin da aka nemi jin ta bakinsa a kan rahoton masu bincike a yayin da yake ganawa da manema labarai tare da bakonsa shugaban Faransa Emmanuel Macron a birnin St. Petersburg, shugaban Rasha ɗin ya ce, ko da yake aiki ya yi min yawa, ban karanta rahoton ba, kuma ban san abin da ya kunsa ba. Ina iya faɗa kai tsaye cewa ba gaskiya ba ne abin da suka faɗa. Haka kuma shugaba Putin ya yi korafi cewa ba a tuntuɓi Rasha a lokacin da ake binciken ba, duk da cewa an gayyato jami'an Ukraine an ba su damar tofa yawu a cikin lamarin. Martanin na Putin da yana zuwa ne bayan da jami'an ƙasashe 6 da suka gudanar da binciken suka cimma matsayar cewa wata rundunar sojan Rasha ce ta samar da rokan nan da ake kira Buk da aka yi amfani da shi wajen harbo jirgin zuwa ƙasa. Gwamnatin ƙasar Pakistan ta ƙaryata zargin da ake yi na cewa jakadun Amurka da ke ƙasar suna fuskantar musgunawa, yayin da dangantakar ƙasashen biyu abokanan juna wajen yaƙi da ta'addanci ke ci gaba da lalacewa. Sakataren harkokin ƙasar wajen Amurka Mike Pompeo ne ya tado maganar a ranar Laraba akan yadda ake wulakanta jakadun Amurka da ke aiki a Pakistan a yayin wani zama da Majalisar Dattawan Amurka ta yi. Pompeo ya ce ana wulakanta ma'aikatanmu na ma'aikatar harkokin waje da waɗanda suke aiki a ma'aikatun jakadanjin ƙasashe da sauran ma'aikatan majalisa. Duk gwamnatin Pakistan ba ta mutunta su. To amma da aka yi mishi tambaya game da zargin da Pompeo ya yi a lokacin ganawarsa ta mako-mako da 'yan jaridu, kakakin ma'aikatar harkokin ƙasar wajen Pakistani Muhammad Faisal ya ce bai yarda da hakan ba. Ya ce ma'aikatar harkokin ƙasashen waje ba ta samu wani korafi ba daga ɓangaren Amurka bayan da aka kafa wani kwamitin magance matsalar ta wulakanta jakadun Amurka a Pakistan. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Wasu mutane biyu da ke ɗauke da cutar Ebola sun gudu daga asibitin da aka killace su a ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo don halartar wani taron addu'a. Ana fargabar cewa mai yiwuwa sun harbi akalla mutane 50 da suka yi cuɗanya da su a wurin taron. Wannan ya nuna ƙarancin rashin wayar da jama'a kai akan cutar, akan yadda cutar ke yaɗuwa. A saboda haka, gwamnati da sauran 'yan agaji suna ƙara ƙaimi wajen wayar da al'umma kai don magance ɓarkewar cutar Ebola. wacce zuwa jiya Alhamis ta kama mutane 52 har sun fara zazzabi. Daga cikin 52 an tabbatar da 31 sun kamu da Ebola, 13 kuma zato ake yi, yayin da 8 kuma ake cewa za ta iya yiwuwa su ma din sun kamu, amma ba tabbaci. A halin yanzu kuma hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta rage kididdigar mutanen da cutar ta hallaka daga 27 zuwa 22, ko da yake kuma ana tunani mace-macen zai karu. Safiya ta tada saudangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ga kuma wata nasiha kan muhimmancin zaman lafiya.
Sunana Muhammad Musa, ana min inkiya da mai takobi. Eto alhamdulillahi, zaman lafiya anan a ƙasar mu ta Najeriya, ba ma a ƙasar mu, a duk inda musulmi suke su zama masu neman su zauna lafiya da junansu. Domin mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita fitina bacci take, kuma Allah ya la'anci duk wanda zai tada ita. Kuma mu sani duk abin da zaman lafiya bai baka ba, rahin zaman lafiya ba zai baka ba. A matsayin mu wanda muka tashi da tarbiyya mai kyau, mun san tun muna yara idan mutum ya tashi zai wani abu wanda zai tada hankali na fada, manya za su jawo ka su nuna maka kai bari bari kar kai haka, bai dace ba. So kaga anan mun tashi da tarbiyya ta sanin cewa wato tashin hankali ba alkhairi bane, zaman lafiya shine yafi zama alkhairi. Don haka anan ina amfani da wannan dama da na samu a wannan gidan rediyo naku mai albarka, ina kiran yan uwanmu musulmi a duk inda suke, duk inda suka tsinci kansu su zama masu san a zauna lafiya, su zama masu san a kare mutuncin juna. Kada ka zama wanda da ka zo ka tara ana rigima, an ce ai da wani ake rigima da ka zo ka sa duka, a'a, ka tsaya ka shaurara ka ji menene abin da ya hada, sai ka zama abin da alqur'ani ya datar da kai wasuluhul khair, ma'ana ka zama mai sulhu, domin yi sulhu alkhairi ne tsakanin juna da juna. So wannan shine kira na ga ƴan uwanmu musulmi. Allah ya sa inda muka fara wannan wa azumi na watan Ramadana, Allah ya sa mu gama shi lafiya, albarkar da take cikin sa Allah ya sada mu da ita, ba tantana da mun san ma babu wani abu wanda na abin ki, domin shaytanu ma Allah ya ce an riga an daddaure su, ba su da iko a kan mu su samu mu yi wasu abubuwan wanda bai dace ba. Allah ya ba mu ikon yin ibada, Allah ya karɓi ibadunmu.
To amin, Allah kuma ya ba mu ikon amfani da shi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun sami kira daga Katsina. Salamu alaikum.
Ani alaikum salam, barka da yini.
Yawwa, barka ka dai, wake magana daga Katsina.
Kina magana da shugaba Iliya ne kantin sai a garin Dora ta Nigeria.
To shugaba, me ke tafa da kai?
Abin da yake tare da ni, fatan alkhairi zuwa ga musulman duniya da fatan an sha ruwa lafiya. Kuma ta haka ina kira ga shugaban kasa Alhaji Muhammad Yusuf da makarabar shi na nan jihar da magaran, da fatan za a gyara wannan hanyar Tingas.
To
wanda ta tashi daga nan Tingas zuwa Tingas. Dan wallahi ana samun matsala sosai, wasu suna faɗi wasu a lokacin damunan nan, ma wallahi sai dai abu ko na kai a rika zuwa Tingas babu hanya.
To
da fatan wanda na kira nan da gare su, Allah sa sun ji kuma su gyara.
Amin. To Allah Ubangiji ya sa sun ji, mun gode shugaba. To ga kira kuma ya shigo mai daga jihar Kwara. Assalamu alaikum.
Ana alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba, jina su kusan Najeriya, mai blog kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To mai blog,
ana kira musamman ma ga musulmin duniya, to ya kamata ga wannan wata da muke ciki ne alfarma, to mu dage da ibada da karanta lati a karatun alqur'ani da kuma lati fili da yawan sarƙoƙi da kuma taimakawa masu marasa ƙarfi haka kuma mu ci gaba da wa kasan mu addu'a da sauran kasashen mu na Afirka. Allah ya kawo mana zaman lafiya, kuma mu yi addu'a wannan da mana Allah ya sa mu albarka ke ga gare mu.
Amin amin.
Wannan kinyar ayyuna na gode bi.
To mun gode kwarai mu Bilawus. Bari mu koma jihar Lagos. Assalamu alaikum.
Amu alaikum assalam.
Wa ke magana daga Lagos?
Kina magana da Musa Ibrahim ne.
To muna jin ka.
Yawa, ina ta yan uwa na musulmi murna bude baki da suka yi na wannan watan azumin Ramadan, kuma ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da Allah da ya dajirce game da waɗannan makiya waɗanda suke wa Najeriya zagon ƙasa. To Allah a duba al'amuran da ke tafiya game da kuma harkokin tsaro da suke tafiya a wasu yankunan especially a Kaduna da sauran jihohin arewaci da maso gabasin Najeriya. Da fatan sha ruwa lafiya.
To mun gode, bari mu koma jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Alaikum
assalam, sashi masu namar Amurka ne, magana Sama'ila
Esawa. To Sama'ila Esawa, me ke tafi da kai? Ina murna ma ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari. Da ya duba wata al'umma wata lamari ta faso a kan hukumar soji na Najeriya da hukumar 'yan sanda.
To
mu dai gaskiya ga rubutu tsakanin da Allah an caɗe ni sojoji da 'yan sanda yaranmu, a taƙalla ina tabbatar miki da cewa duk mutumin da zai nemi soja kudin sanda ya kashe abin da ya kai 150,000, kuma mun san shugaba Muhammadu Buhari ne ya ke cin hanci da shawani. Gaskiya a duba wannan abu da ya da rahama aikin su ke gaskiya ya sa kwamiti su duk shiga masa gaskiya wannan al'amari. Da fatan za ku tashi lafiya ne, magana Sama'ila Esawa.
To mun gode kwarai Sama'ila Esawa da bayyana ra'ayi. Har yanzu dai muna jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Sunana Ayuba Garba, imam daga katin madaki a jihar Bauchi.
To Bala Ayuba, me ke tafi da kai?
To yau ra'ayina ina kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimake mu ta gina mana Federal College of Education, wato na karamar hukumar Ganjuwa kenan, a headquarters garin katin madaki. Gina wannan makaranta na Federal College of Education hakika zai taimaka mana saboda dimbin dalibai da muke da su wanda suka gama secondary school. To muna roƙon gwamnatin tarayya ta taimaka ta gina mana wannan a headquarters karamar hukumar Ganjuwa katin madaki. Nagode Ayuba Garba Imam, ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Ayuba, bari mu koma kuma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, jiya Hafsa, barka da yamma.
Yawwa Murtala, barka ka dai.
Madalla sunana Murtala, ina kiran ku da garin da sa Kaduna tarayyar Najeriya.
To me ke tafi da kai?
To ra'ayina zai wuce maudu'in da kuka bada jiya ba, duba da kuka ce ya nake ga tsakanin maganan Obasanjo da shine girma shugaban kasa. To ai magana ɗaya ne kawai, ya kamata fa EFCC a ce su yi kokari sun gayyato shi, ba maganan hayaniya ko faɗa ba ne, a gayyato shi, bayani zai zo yi Obasanjo nan.
To
irin su ciwa ɗan juma kuma mu gaban muna kamar sai yan fi sun masu na shakkan gayyato mutane ne, amma ya shawo fa fali a ban washe gari zan gayyato su na gaya miki su bayani.
To
maganan kotu ne ta ci kai ne zuwa kai kotu su bayani, shi ke nan fa.
To mun gode Murtala. To mun gode kwarai, bari mu koma jihar Taraba. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To kamar sai ka dan rage muryar rediyon ka, dan yana shigo mana cikin nan.
Okay, to bari in yi sadarwa.
Yawwa, to wake magana daga Taraba?
Suleiman ne ke magana daga Taraba.
To muna jin ka.
Alhamdulillah, ina fatan alheri ga 'yan uwa musulmai da suka sha ruwa, kuma da kuke kokarin shan ruwan ku, Allah ya tabbatar da alheri.
Amin.
Sannan kuma shi ni magana.
To kamar layin nashi ya katse, bari mu koma jihar Kano. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Malama Hafsa, barka da yamma.
Yawwa, barka ka dai, wake
mu. Sunana Alhaji Musa.
Alhaji Musa Garo.
Ko da kasuwar kawo Kaduna Najeriya, amma da kanan dabo.
To masha Allah, me ke tafi da kai yau?
To alhamdulillah, ni dai ina roƙo ga gwamnatin jihar Kaduna da don san Allah, don san Annabi, ɗan ƙato da gora da ta soke ta dawo bari da su, domin irin abubuwan da yake faruwa na yankan mutane da sare-saren mutane ya riga ya dawo Kaduna. Don haka irin wannan abubuwan da gwamnati ta soke wannan ya ƙato da gora, gaskiya ba a yi wa mutanen Kaduna adalci ba. Don haka muna kira ga gwamnati, ya kamata amsa roƙonmu. Kuma da ƙarshe ina yin gaisuwa ga Jinjina da shugaban karamar hukumar Dankuwa Sagu, Ahmad Suleiman Shahabi Shundi, abubuwan da ke na alkhairi ga al'umma, Allah ya saka da alkhairi a tashi lafiya.
Amin amin. To mun gode Alhaji Musa Garo, bari kuma mu koma jihar Lagos. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, Muhammad Tijani ne.
To Malam Muhammad, me ke tafe da kai?
Eh, abinda yake tafe da ni wato wasu mutane ne wato suke so su bata gwamnatin nan. Su sun yi sun kasa, amma wani ya zo yana so ya jara, amma sun zo suna latar da gwamnati wani.
To
da su akwai Allah.
To
eh, Allah ya taimake Najeriya.
Amin.
Allah ya bamu zaman lafiya.
To mun gode kwarai kwarai, bari mu koma jihar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ta ce na mara Amurka shi na banda ne mun kira daga Ushishi, jihar Niger ke tare da Najeriya.
To Malam Bala, menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina ne, ina cewa ga gwamnatin jihar Niger ne, ina cewa gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello. Ina alƙawarin da ya muna na mutanen Ushishi na kallon karfi har yanzu ya ji shi kuma shi ka dusa. Ya yi mana alƙawarin zai gyara mana secondary school har yau ma babu shi babu labari. Turin da ya zo Ushishi ya taka wancan yinka. Har yau mu ga kowa ba mu ji labarin kuma komai ba. Koko da shi ne ake sa zuwa mana takaitaccen shi ne ake mu mamuna na mu gyara kura mu mu aji wanda bai mana aikin komai ba ba ga aiki a kasa ba. Insha Allah tun shi ne kuma mu kada na kura ba. Ka mun alƙawarin wutar na sarki har yau ga mu na cikin duhu. Kullum a ce yau mu zo za ce yau babu aikin da ake a jihar Niger saboda haka da fatan lokaci shi ya.
To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi, bari kuma mu koma jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Amu alaikum salam.
Wa ke magana daga Bauchi?
Kuna magana da Sale Garan Tela Kashege daga Azare jihar Bauchi.
To Malam Sale, me ke tafa da kai?
Abun da yake tafe da ni abubuwan ne da suke shi mana tuwo a goriya, saboda wasu ba yin masu raguma da suke zuwa suna cinye mana dukkan wani tsire da suke fitowa. Hatta ƙananan mainoni da muke dogara da su yanzu da yake babu dazuka. Duk sun cinye kowane maina ƙarama dai sun kashe ta. Har ɓari ɓawon suke yi wannan raguman. Shi ne muke kira da hukumomin da suke kula da abin da Allah su taimaka mana mu talakawa. Saboda hatta ganyen yadiya da wasu tsire da ake cewa da yi wannan sai dai tarihi, ko dai magani yanzu da yi ba za ka same shi a gonakinmu ba.
To Allah.
Saboda haka muke kira ga yawwa hukumar hana kurarowar hamada ta taimaka mana, ta kare mana, ta hana mana wannan masu raguma da suke shigowa daga wasu ƙasashe suna zuwa suna cinye mana dukkan wani tsire, karamar bishiya dai gaba ɗaya an kashe ta.
To mun gode kwarai, Allah kuma ya sa waɗanda ka faɗa domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki akan haka. Bari mu koma jihar Niger. Wa alaikum salam, wa ke magana daga Niger?
Ibrahim ne wake hula a garin Lagos a Jamba.
To Malam Ibrahim, ne ke tafi da kai?
To ni abin da ke tafi da ni game da alhajin hamada da ake magana, babu abin da ya ja mana hamada a musamman mu nan Najeriya kamar sare bishiyoyi haka da ake yi tun ainihin kashe daji da muke yi. To nan ake kona daji ba a tunanin da zancen a ce in an kashe kamar guda goma da sa uku ko hudu. To duk shi kawo mana wannan matsala take faruwa a ainihin kasashenmu. To dan Allah shi dan Allah duk wanda Allah hukunce yake da gona ya kokari ya rika dasa itace haka a gona kansa, to insha Allah za a samu sauƙin al'amari.
To mun gode kwarai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana daga Bauchi?
Sunana Yahaya mai gyara-gyara bayan primary da Rabu.
To Malam Yahaya, menene ra'ayinka?
Ra'ayi na gaskiya musulmi suke gaba da addu'o'i tunda wannan watan da muke ciki wata ne mai albarka, kuma Allah ya karɓi, ina karɓan addu'o'in musulmi. Saboda abubuwan da muke ciki na tashe-tashen hankula, Allah ubangiji ya kawo mana sauƙi wannan abu.
Amin.
Ra'ayina kenan, ubangiji Allah ya sa ku tashi lafiya.
Amin amin. To mun gode, bari mu koma kuma jihar Kano. Assalamu alaikum.
Kina tare da Aliyu Umar Abdullahi daga Kano, tarayyar Najeriya.
To muna jin ka.
To ina yi mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnatin jihar Kano da injiniyar Salamu Safon Kwaso, fatan alheri da fatan insha Allah lafiya.
To mun gode kwarai da kira da aka yi. Bari mu koma jihar Yobe, ga kira nan ya shigo. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, ya aiki ya al'amura ya
azumi? Lafiya kalau alhamdulillah. Wa ke magana daga Yobe?
Garba Haruna ne, Sula daga karamar kuma ajin jihar Kano mazaunan da Mato.
To muna jin ka, wace gudunmawa kake da ita?
Eh, ni gudunmawa ta nan shine ina roƙon jami'ar APC ta kasa dan Allah ta kula da kan cewa waɗanda za su rika daddawowa dinnan suna dawowa da zai nan su rika kula. Akwai munafukai da yawa suna dawowa.
To
yawa ta rika kula tana gyarawa. Allah ya taimaki shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan ayyukansa na alkhairi.
Amin.
da fatan kuna nan lafiya. Nagode.
To mu ma mun gode da bayyana ra'ayi. Da fatan kowane lokaci za a ci gaba da kiran mu ana bayyana muna ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:20 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gasar Eligua na kasar Jamhuriyar Kamaru makonni 20 kenan da kulan-kulan din kasar guda 18 suke fafatawa akan farkon allon kulan din Cotton ta birnin Garwace take da matsayi na farko da maki 41 sai kuma kulan din UMS ita kuma take da matsayi na biyu da maki 33 kana kulan din Yosa ita ce ta uku da maki 32 waɗanda tabarruwan su yake gishewa a fagen takale dan kasar Jamhuriyar Kamaru ta 16 ita ce kulan din Eger Royal da maki 19 sai kuma kulab din Yafo take da matsayi na 17 da maki 19 ita ma kana kulab din Colombe take da matsayi na 18 da maki 17 zamu hango hukumar tseren keke na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda yau din nan za a fara gudanar da tseren keken na zagaye kasar ta Jamhuriyar Kamaru karo na 15 kenan a kasar sai kuma matsalar da yake faruwa a hukumar kwallon kafa ta kasar Kamaru Pikafoot wanda yanzu haka ake ta dauki ba da tsakanin usoshi masu tafiyar da hukumar amma coach Umaru ya fede mana biri har wutsiya
mishanin zancen federation din kasa na Kamaru abun yana da bada mamaki da gaske domin idan ka duba ka gani yau akalla an samu wajen shekara na uku kenan yake tafiya ana nema wai a gyara sha'anin da yake tafiya a federation idan kana tuna baya can babban professor shine owner ya zo aka bashi yancin cewa ya gyara federation din Kamaru ya zo ya dauki shekara 2 da wata 2 ya ba wa kansa salar wato miliyan 4 ake biyan sa a wata da ya fasa ya ga jini san da ya shekara 2 da wata 2 a kuma abun da aka ce ya gyara test ne wanda yake duk test Fikafoot bai kai 90 ba to amma tabawa za a yi da kotu wanda za a gyara wanda ya gyara bai fi 13 ba a cikin 90 amma ya samu shekara aka zo ana ta tafiya aka yi zabe tombe a roko ya wuce ya zo ya tafiyar da sha'anin federation har muka je muka dauki kofi a gabun da aka dawo daga ba sai aka ce ai tombe bai cancanta ya zama president ba domin da akwai wani ka'idan da ba a bi ba saboda sai a kuma sabon zabe aka fasa komai aka dawo kamanda wannan shi ma shi metre ne metre hafi shi ma yazo yanzu da yazo yace shi wata shi da zai yi da yazo da wata shi da ya fasa da ya ga jini yanzu an kara masa kuma wata 6 test din da uwana yayi wai shi ma zai taba ana nan ana ta yi to abinda mu muke tunawa muka ce duk wani abin da su ike yana so ya jawo kaci ne saboda shi ne zai ja ragaman federation din Kamaru zaman da za a hada kofin da za a yi a Kamaru na 2019
Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Kasar Venezuela mai arzikin man fetur da dadewa ta kasance ɗaya daga cikin kasashen yankin Latin na Amurka mai dimbin arziki a wancan lokacin da Venezuela ta fuskanci rashin isasshen ma'aikata dubban mutane sukan ƙetaro daga makwabtan kasashen domin su shiga kasar su nemi aiki amma a yanzu abin ya canja Venezuela ke kamun kafa a wurin makwabtanta Venezuela ta kasance cikin rikicin siyasa da tattalin arziki sanadiyar sakacin gwamnatin Nicolas Maduro inda ake fama da rashin abinci, rashin magunguna, ba ayyukan yi kuma ba alamun rahusa a makomar kasar. Abin da yake sa dubban 'yan kasar Venezuela suke arcewa daga kasar su, da yawan su suna guduwa zuwa Colombia ne. A kowace rana kimanin mutane 35,000 ke tsallakawa gadar Simon Bolivar zuwa garin Cucuta da ke makwabtaka da su. wanda kuma ke da tazarar kilomitoci kalilan a arewacin kasar inda rabin cikin su suke sayan abinci da magunguna a wajen suna kuma kai ziyara ga dangin su da gudanar da kasuwanci sannan su dawo gida waɗansu su kuma suna ci gaba da tafiya zuwa Argentina da Peru amma a kowace rana mutane 5000 suke zaman su a nan kukuta kuma idan sun iso kusan dukkan su suna da buƙatar abinci da kulawar lafiyar su yanzu an fi shekaru 2 tun daga lokacin da aka soma samun irin wannan ƙwararren mutanen Venezuela dake kokarin arcewa don gujewa masifar talauci mutane daga gwamnatin kukuta suna iyakar kokarin su amma abin ya masu yawa ga karancin kuɗi da suke fama da shi saboda haka ne shugaban kasar Colombia yayi kira ga kasashen duniya domin neman taimako kuma Amurka ta ansa ranar 8 ga watan Mayu gwamnatin Amurka ta bayyana cewa shirinta na bada ƙarin kuɗaɗen dala Amurka miliyan 18.5 domin tallafawa ƴan kasar Venezuela waɗanda suka rasa mahallin su da suke kasar Colombia a yanzu bisa ga amincewar majalisa wannan kuɗin za a batar da shi ne akan shirin ciyar da yara ƴan makaranta da sauran mutane da waɗannan gudun hijiran jama'a ta fi shafuwa da samar da wuraren tafi da gidanka na kiwon lafiya ga rukunin mutanen da ba a cika kula da su a can ba da shirya hanyoyin yi wa mutane rijista a yankunan iyaka don haka zai taimakawa gwamnatin Venezuela gane bakin zare kan mutanen kasar masu neman agaji wannan sabon kuɗin ƙari ne bisa ga tallafin dala miliyan 21 na jin kai da Amurka take bayarwa tun shekara ta 2017 a Venezuela don a rinka tallafawa mutanen kasar da suka arce daga kasar tasu zuwa kasashen makwabtan su don neman mafaka Amurka na kira akan dukkan kasashen kawayenta da makwabtan Venezuela da Colombia tare da sauran kasashen duniya baki daya da su koyi da ita wajen agazawa kasar ta Venezuela wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
To madalla kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Juma'a cewa taron kolin nan da aka shirye yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda shi Trump din ya soke za ta yi a gudanar da shi kamar yadda aka tsara tun asali. Jim kadan kafin ya bar fadarsa ta White House don halartar bikin sauka karatun soja a kwalejin horon sojan ruwa ta Amurka. Trump ya ce za a jira a gani tukunna har ma ya kara da cewa za ta yi ma a iya ta yin taron ran 12 ga watan Yuni kamar yadda aka shirya tun farko. Gwamnatin kasar Pakistan ta ƙaryata zargin da ake yi na cewa jakadun Amurka da ke kasar suna fuskantar musgunawa yayin da kantakar kasashen biyu abokan juna wajen yaƙi da ta'addanci ke ci gaba da lalacewa. Sakataren harkokin kasar wajen Amurika Mike Pompeo ne ya tado maganar a ranar Laraba akan yadda ake wulakanta jakadan Amurka da ke aiki a Pakistan a yayin wani zama da majalisar dattawan Amurika ta yi. Shugaba Vladimir Putin na kasar Russia ya soki lamirin hukuncin da masu bincike na kasa da kasa suka yanke daga da binciken da suka gudanar akan fadowar jirgin saman fasinjan kasar Malaysia mai lamba MH17 inda suka cimma matsayar cewa rundunar sojan Russia ce ta samar da makami mai linzami da aka yi amfani da shi wajen kakkabo jirgin kasa.
To madalla da tattattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta yi ni gabatar da shirin da kuma Julia Discretion da ta hada shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan mu Shedrack ni Hafsat Bello din mai so rike cewa ku kwana lafiya mu kuma ku ƙara sauni lafiya